This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Haka yake sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau Laraba shi daga watan 2 a shekara ta 2024 da fatan an waye gari lafiya. Alheri Grace Abdi ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki ke farin cikin kasancewa tare da ku da safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga Maryam da kanin labarai.
A jiya Talata, wata kotun ɗaukaka ƙara a birnin Washington ta yanke hukuncin cewa tsohon shugaban Amurka Donald Trump bai da kariya daga tuhume-tuhumen da ake masa na yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗi cewa shugabannin ƙungiyar Hamas sun maida martani akan ƙudurin ƙulla yarjejeniyar sakin sauran mutanen da aka yi garkuwa da su a Isra'ila. Mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran sun sake yin watsi da kiran da Amurka ta yi akan su daina kai hare-hare kan hanyoyin jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa.
To kamar yadda kuka ji a gabatarwa, wannan hukuncin da kotun ta yanke jiya dangane da batun kariyar tsohon shugaban ƙasa Donald Trump na ci gaba da ɗaukar hankalin al'umma. To sai dai masu fashin baki da kuma kula da lamura na cewa wannan ba zai shafi takarar shi ba. Ko menene dalili?
Saboda akwai yin Republican da suke goyon bayan Donald Trump, ko me zai yi? Ga alamu ma kuma su goyon bayansa ya kara karuwa tsakanin yan Republicans masu ra'ayin ruka. Kuma da wani abu ina ji zai kara taimaka mishi ne wajen wato tara kuɗi, taimakon kuɗi za su aiko mishi saboda wanda zai taimaka mishi wajen ko shari'arsa.
To kamar kowace Laraba, Murtala Faruk Sanyi ne zai shigo da shirin baki mai yanka wuya wanda a yau ya haska fitila kan batutuwa da suka haɗa da
matsin tattalin arziki da kuncin rayuwa ya so mu haddasa zanga-zanga a Najeriya. Matakin ɗage zaɓe da shugaban ƙasar Senegal Macky Sall ya ɗauka na ƙoƙarin jefa ƙasar a cikin wata dambarwar siyasa.
To amma kafin mu kai ga waɗannan duka, ga Maryam da halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakken labaran. A jiya Talata, wata kotun ɗaukaka ƙara a birnin Washington ta yanke hukuncin cewa tsohon shugaban Amurka Donald Trump bai da kariya daga tuhume-tuhumen da ake masa na yunkurin sauya sakamakon zaben shugaban ƙasa na shekarar 2020 don ya ci gaba da zama a kan karagar mulki. Hukuncin da dukkan alƙalan kotun uku suka yanke ya yi watsi da ikirarin Trump na cewa lauya na musamman Jack Smith ba zai iya tuhumarsa ba a kan matakan da Trump ɗin ya ɗauka gab da kammala wa'adin shugabancinsa na neman sauya nasarar da Joe Biden na jam'iyyar Democrat ya samu, saboda a lokacin matakin na da alaƙa da aikinsa a matsayin shugaban ƙasa. A tuhume-tuhume guda hudu da ake masa, Smith ya zargi Trump da amfani da ikirari mara tushe na cewa an yi magudan zaɓe don tursasawa jami'an zaben jihohi da ma'aikatar shari'a da mataimakinsa Mike Pence akan su hana majalisar dokokin ƙasar tabbatar da sakamakon zaben da ya nuna ya sha kayi. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken ya faɗa a jiya Talata cewa shugabannin ƙungiyar Hamas sun maida martani akan ƙudurin ƙulla yarjejeniyar sakin sauran mutanen da aka yi garkuwa da su a Isra'ila da nufin a tsagaita wuta a yakin Gaza. Ya ce Amurka tana nazari sosai akan martanin kuma za ta tattauna akan batun a yau Laraba a Isra'ila. A yayin wani taron manema labarai a birnin Doha, Blinken ya faɗawa manema labarai cewa an sanar da Isra'ila martanin da Hamas ta mayar akan ƙudurin. A birnin Washington kuma, shugaban Amurka Joe Biden ya ce kamar mayakan sun zaki a martanin da suka maida, ya kuma ce ana ci gaba da tattaunawa. Babban jami'in diflomasiyyar na Amurka ya tattauna da shugabannin ƙasashen Masar da Qatar a jiya Talata a daidai lokacin da ake ƙoƙarin ganin an tsagaita wuta na ɗan lokaci a Gaza da kuma ƙara kai agajin jin ƙai ga Falastinawa farar hula. Mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran sun sake yin watsi da kiran da Amurka ta yi akan su daina kai hare-hare akan hanyoyin jiragen ruwa na kasa da kasa ko kuma su fuskanci sakamako. A wannan karan mayakan sun harba makamai masu linzami da ke auna jiragen ruwa guda shida daga yankunan da Houthi ke iko da su a Yemen zuwa cikin tekun Bahar Maliya, abinda wani jami'in Amurka ya faɗa wa muryar Amurka kenan. Jami'in wanda ya nemi a saka sunansa ya ce sojojin ruwan Amurka sun harbo akalla ɗaya daga cikin makaman a jiya Talata, a yayin da wasu kuma suka fada a cikin teku. A cewar wani kamfanin kula da harkokin tsaro na Birtaniya mai suna Ambrey, ɗaya daga cikin makaman ya lalata gefen wani jirgin ruwa na Birtaniya a yayin hare-haren na jiya Talata. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To, kada yi nisa nan gaba kaɗan, Maryam za ta sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu koma a taskar hotonninmu kan wannan batu na hukuncin da wata kotun ɗaukaka ƙara ta yanke a jiya dangane da cewa tsohon shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ba shi da kariyar shugaban ƙasa. To, taka na nemi sanin tasirin wannan hukunci da kuma yadda zai shafi burin tsohon shugaban ƙasa na sake tsayawa takara a hiranmu da Aminu Yakubu Lame, wani ɗan Najeriya da ke nan a Amurka.
A yanzu haka akan wannan hukunci da kotu ta yanke, ban tsammani zai shafe shi sosai ba, saboda akwai Republicans din da suke goyon ƴan Republicans da suke goyon bayan Donald Trump, ko me zai yi, ban tsammani za su ki goyon bayan sa ba, saboda haka wannan ba zai shafe su sosai ba. Wata kila zai iya yiwuwa in aka ci gaba ya zama har an je wajen shari'an nashi, kuma ya zama cewa an kai shi an ce an yanke hukunci zai je kurkuku. To, na san anan a wannan lokacin zai akwai wanda ba za su goyon bayan shi, amma yanzu haka yadda akan da wannan hukuncin mai tsamman zai yi, ga alamu ma kuma su goyon bayan sa ya kara karuwa, wato a tsakanin ƴan Republicans masu ra'ayin riƙau wanda suke goyon bayan sa, saboda haka in ma da wani abu ina ji zai kara taimaka mishi ne wajen wato tara kuɗi, taimakon kuɗi za su aiko mishi, saboda wanda zai taimaka mishi wajen ko shari'ar sa, don yana akwai shari'o'in da yawa da kotu daban-daban da yake da shi a cikin wannan shekara zuwa shekara mai zuwa. To, saboda shi yasa nake gaba zai wannan dai ba zai shafi shi sosai har ya zama cewa ya shafi sha'anin takarar sa ba.
To, akwai binciken da waɗansu fitattun kafofin sadarwa suka gudanar na baya-bayanan da ke nuni da cewa goyon baya da yake samu tsakanin masu kada kuri'a ya ƙara samun a ci gaba fiye da a lokacin da suka tsaya takara da Biden shekaru hudu da suka shige. Mene ne kake gani ya janyo haka?
To, na farko irin wato wannan bincike na ra'ayi ya bambanta. Na farko ya bambanta daga kotu, akalla ne a shirya a cikin littafi ya kamata ne a binciki mutane daban-daban kuma a wajeje daban-daban. Duk da haka akwai har yanzu siyasa ba ta fara sosai ba. Donald Trump kuma wato saboda rikice-rikicen sa, yadda wasu yawanci ƴan America suke da tunani za su iya cewa suna bin goyon bayan sa yanzu. Amma kamar yadda ake cewa siyasa musamman siyasa America shewa kwana ɗaya ma kusan shekara ne, to ballantana ana da kusan shekara guda ma kafin aje wajen zaɓe da shawararsu, abubuwa da yawa za su yi canza. Amma ni a ra'ayina babban abin da zai zama ya shafi wato Donald Trump a yanzu akwai wasu ra'ayoyi da suke nuna cewa yana sama da Joe Biden, saboda yawanci ƴan America suna saka laifin lalacin tattalin ƙasa wa shugaban da yake ci ne, duk da kuma cewa Biden ya canza abubuwa suna gyaruwa, tattalin ƙasar yana ƙara ƙaruwa, mutane ana ɗaukar su a aiki da yawa da shauransu, wato tsadan kaya kuma yana ɗan faduwa kaɗan, kuɗin man fetur yana faduwa hakan nan. Amma duk da haka sun ci gaba da saka wato laifin kan Joseph Biden ne, duk da kuma cewa yawanci wannan abubuwa ne wanda tun lokacin wato policies ɗin Trump ne ya saka su wannan inflation da shauransu, to amma kuma da kuma abubuwan COVID. To, amma kin ga yawanci da ke a America kowa abin da suke ji a yanzu ne yake sa suke wato canza ra'ayinsu, shi wanda yake ci yanzu shi za su ci abin nan. Kuma haka ne, ko da Democrats ne Republicans a wajen a yanzu da za su dora masa laifi ai duk da abubuwa suna can na to amma kuma daga nan zuwa ɗan watanni wata kila in America suka fara ganin cewa eh wani abubuwan kamar su tsadan kaya su tsadan man fetur da shawansu suna ganin cewa wato suna ganin amfanin shi wato kamar cewa ba kuɗin da suke kashewa da akan wannan abubuwan kamar kayan abinci da shawansu a ga ya dan ragu suna samu su ajiye wasu kuɗin su wasu abubuwa daban maimakon kawai a wajen abinci da sayan wato al'amuran yau da kullun dai.
Mai fashin baki kan harkokin siyasa Amurka Aminu Yakubu Lami a yi rashida murya Amurka ga Maryam da ci gaban labaran duniya.
Sakamakon rashin nasarar da tawagar wasan kwallon kafa kasar Kamaru ta yi a gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake yi yanzu haka a kasar Ivory Coast a yayin fafatawar da ta yi da Najeriya inda aka doke ta da ci biyu da nema. Hakan ya sa shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Kamaru da ake kira FICAFOOT Samuel Eto ya yi murabus daga makamansa. Amma kuma wani kwamitin zartarwa ya yi watsi da shawarar da Eto ya dauka har ma ya sabunta goyon bayansa ga tsohon dan wasa. Coach Suleimani da ke horar da wata kungiyar wasan kwallon kafa ta matasa a Kabaru ya yi wa wakiliyar muryar Amurka Maimuna Tsadu karin bayani akan batun.
Shance miki banga abin da yasa za watsar da wannan murabus din in aka dauka daga farko daga lokacin da shi President Samuel Eto ya dauki gamarar wannan kungiyar B yi wani abin a zo a gani ba zuwa har zuwa yanzu da ake tafiyan nan bayan an je kofin duniya an dawo ba yi wani nasara ba aka zo yanzu kuma aka tafi kofin Afrika wanda ake bugawa a kasan Cote d'Ivoire wanda aka cire Kamaru bayan tafiya na biyu.
Samuel Eto ya bidiro da wannan sanarwar ne wa mambobin kwamitin gudanarwa na COMEC a yayin gudanar wani taro a birnin Yaounde sakamakon rashin nasarar Indomitable Lions inda ya buƙaci sauran ma da su bi sawunsa.
Game kuma da shi coach in Son Bahala shi ma ya ci yayi murabus inda ka je wani tournament ka je kai wani abubuwa wanda ba ka yi nasara ba shi in ka dawo shi kai murabus haka ake son coach wanda ya san abin da ya kamata in kika lura a shi kofin African da ake buga wannan akwai coachoci da yawa wanda suka yi murabus bayan ba su samu nasarori ba a duk wasan da suka buga kinga wannan ya cancanta amma shi Son Bahala har yanzu bai yi murabus ba amma kinga mataimakin shi Sebastian May shi ai yayi murabus ai.
To a gaida Maryam Dauda da karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Benin Washington DC. Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka da ke watso shirye-shiryen kai tsaye daga birnin Washington yanzu ga Murtala Faruk Sanyina da shirinmu na gaba.
Baki mai yanka wuya. Matsin tattalin arziki da kuncin rayuwa ya so mu haddasa zanga-zanga a Najeriya. Matakin dage zabe da shugaban kasar Senegal Macky Sall ya dauka na kokarin jefa kasar a cikin wata dambarwar siyasa. Jama'a assalamu alaikum. Tun bayan sanarwar janye tallafin man fetur da gwamnatin Najeriya ta shugaba Bola Ahmed Tinubu ta yi a ranar da aka rantsar da shi a watan Mayun da ya gabata. Yan kasar suke korafin tsananin rayuwa da tashin farashin man fetur ya haifar wanda kuma ya shafi farashin kayayyaki. Manazarta na cewa kuma lamarin na ta kara kamari kawo yanzu musamman tashin gwauron zabi da farashin kayan masarufi suka yi kazalika da taɓarɓarewar darajar kudaden kasar na naira idan aka kwatanta da canjin dalar Amurka. Wannan lamari dai a cewar wasu ɗaruruwan mutane da suka gudanar da zanga-zanga a jihar Niger da ke arewacin ƙasar na kokarin shige makaɗi da rawa.
Sunana Aisha Jibril. Muna yi ne saboda abinci yayi tsada kuma gwamnati ba ta yi mana komai ba muna neman rangwame ne na kayan abinci. Dan Allah muna son gwamnati ta yi kyakkyawa ta duba abinda muka taso da shi yau da safe ta kawo mana sassauci a cikin lamarin mu. Abubakar abinci yayi tsada shinkafa 2000 garin kwaki 1000 garin masara 1500 ana sai da duka duka wala sai da abin da ya gada ma gashi muna February abinci gona na fitowa komai na tsada ne tun da na fita duniyan nan ni ne ban taba ga irin wannan ba
sunana Ismail Haruna wannan abu mata suke yin sa kuma muka fito muka mara musu baya saboda mu muke zuwa mu je mu nemo mu kawo musu sun nuna sun fi mu kishin abin nan kullun kwanan duniya karin kudin abinci saboda Allah shugabannin nan mun tsaya mun zabe su da kur'o'inmu amma basu damu da mu ba to yau ina suke son mu saka wuna mu
duk yake dai ba a kwashi ta da dadi ba domin kuwa jami'an tsaro ne suka tarwatsa masu zanga zangar waɗanda suka toshe babbar hanyar Mina zuwa gida a martanin da ya mayar kan zanga zangar gwamnatin jihar ta Niger Umar Muhammad Bago ya ce hukumomi na sanye da yanayin da jama'a suke ciki kuma suna daukar matakan shawo kan matsalar
ina tabbatar maka da jama'an jihar Niger cewa gwamnatin mu tana kokari ta taimaka ma talaka mukan bude baitul mali mu bada abinci gida gida anguwa anguwa so da haka mun taba wai wahala bane fitar wannan mutanen irin wannan gutsura tsoma shine ya kawo wannan abu amma Allah ya zamu kai karshen shi amma muna kira jama'an al'umma gabaki daya kada su yadda amfani da su kaman karam farauta kowa ya shiga hankalin shi ana cikin lokacin haula ya duniya gabaki daya muna tabbatar cewa gwamnatin tarayya tana kokarin da zata kawo mana waraka cikin wannan harka
to sai dai mai bashin baki kan lamurran yau da kullum Comrade Idris Unguwar Gini yana ganin cewa wajibi ne gwamnati ta yi duba kan matsalolin da yan kasa suke ciki domin daukar matakan da suka dace
wannan yana nuna mana cewa yanayin da ake mulkar al'umma a kasar nan ba daidai bane ba zai ba za in gwamnati ba ta kakkawa daukar mataki ba abin ba zai mana daɗi ba
ina kana magana mataki me kamata a yanzu tunda watakila abubuwan ba iya cewa da yawa
abin yin na farko gwamnati ta san yadda za ta yi kayan abinci ta karya shi kamfanin da suke na cikin gida suke production na abin ta ba su support na cikin abinci da a karyayyen kuɗi misali Dangote yana yin taliya Abdulsamad yana yin taliya yana yin makaroni suna yin mai gwamnati ta jito kuɗi ta ba su ce gashi nan ku mana producer abinci a kan lokaci ta bazo shi kasuwa ta karya shi ta ce kai yau cika ba ta sai duk kayan da yake da tsada wanda yake kowane iri ne ko kudin Najeriya zai kare kambanoni da muke da shi na shinkafa gwamnati ta sai wannan shinkafa maimakon ta ban musu su yi su kasuwa su kuma matsalar da ake samu shine eh kace zaka tafi da solving din matsalar tattalin arzikin kasa yanda kake kallanta a matsayin kasa dunkulalliyar kasa to kama ƙarar rashin fahimtar abu kowane bayi yanzu da kwa irin particular matsalar da ba shi kai magani ba ko kayan babin tattalin arzikin ba za ka samu abin da kake so
wato akwai kowace shiya ta ƙasa nan kamar tana da nau'in nata matsalar da
nau'in nata matsalar
take da bambanci da wata yana
haka Najeriya ta zama yanzu idan ka ci zaka yi babin tattalin arzikin ƙasar Najeriya ai Lagos ba shi take bukata ba idan ka ci kana son ka yi babin tattalin arzikin ƙasar Najeriya ai kasashen kudu maso gabas ba su suke bukata ba amma akwai kuma tattalin arzikin da zaka yi babin wanda ko ina an kai shi zai taba ko ina yanzu ba rana ɗaya shugaban kasa ya ce ya cire subsidy tun da ya cire tattalin mai komai ya ruguje inda zai dauri tun da ya yi wannan zaben nan decision ɗin mai zafi sai ya ce to saboda tattalin arziki ya shiga wani yanayi da ake ciki a yanzu ya yafe wa dukkanin wani kamfani da yake production a Najeriya da kuma duk wani karɓar haraji tsawon wata shida ko shekara ɗaya don wannan su yi amfani da shi gurin revival ɗin tattalin arziki sai a ga sai ya zamanto wannan kamar shi ne palliative na kamfanoni sai ya zama wannan shi ne palliative na 'yan kasuwa sai zaman tuwa na shi ne palliative na kananan masana'antu haka gwamnonin kowane jiha ya kamata su yi inda kowa ke ji a jiki ita ma gwamnatin ya kamata a ji ta ji a jiki sai ta ce duk wani nau'i na haraji daidai da harajin da ake ɗauka a ma'aikata na albashi ta ce ta yafe tsawon wata shida a kuma kafa kwamitin mai ƙarfi duk ma'aikaci a ma'aikatarsa yana da mai yana da shinkafa buhu ɗaya yana da magi yana da kaza wannan tabbas za a baka wannan kuma a lokaci kaza duk ƙasar za a yi haka duk wanda aka kama da ya ci wannan gidan harbewa ko kuma shekarar life to life domin stable life zai
gudanar
za ka barin ƙasa ma 'yan zanga-zanga da suka yi su kuma ba su da alaƙa ai da gwamnati to hikimar wannan in kaiwa yan pension yan kasuwa ma'aikatan gwamnati ka sa kuɗi akan a cikin kasuwa kenan sannan ma'aikata sun yi spreading wani yana da over abinci zai fito da shi ya sayar a kare wanda ba su da aikin yi su kuma za su samu fafa
wata sabuwar dambarwar siyasa ta kunno kai a kasar Senegal bayan da a farkon makon nan shugaban kasar Macky Sall ya ba da sanarwar dage gudanar da zabukan kasar da aka shata gudanarwa a ranar 25 ga watan nan na Fabrairu sanarwar ta zo ne a jajiberin ranar kaddamar da gangamin yakin neman zabe a fadin kasar yayin da kuma ƴan kasar suke dokin zuwan ranar domin zaben sabbin shugabanni lamarin da kenan ya sa wasu ƴan jam'iyyun hamayya tare tarzoma da nufin kalubalantar matakin ɗage zaben da suke fassarawa a matsayin juyin mulki mai fashin baki kan harkokin siyasa Abdulrahman Al-Kasum dan kasar Niger da yanzu haka yake a birnin Dakar ya yi bayanin dalilin da suka sa shugaban kasar ya dauki wannan mataki
to shuna abubuwa da suke faruwa ana iya wasu abubuwa ne wanda rabon da su faru irin su a ita kasar Senegal ta 1963 sanin kowa ne cewa ita Senegal tun 1948 suka fara zabubbuka na gaba gari wanda ke hada jam'iyyoyi da dama a kasan sauran kasashen Afirka wanda ana iya cewa demokradiyya ba ta tabbata ba sai bayan tarukan kasa da aka yi na 1989 kamar irin na Benin Republic da sauran kasashe daga 1990 to wani abu ne wanda za a cewa na bazita gama garin mutane wanda kawai gito shugaban kasa ya jawabi ya ce za a dake zabe amma abubuwan da suka biyo bayan haka ana iya cewa an samu wasu matsaloli na rashin yarda tsakanin hukumomin kasa majalisar dokoki da kotun tsarin mulki wanda ke cikin wani abu irin na bazita aka samu wata haɗin gwiwa ta tsakanin jam'iyya wadda ake cewa PDS ta tsohon shugaban kasa Abdullahi Wad wanda dan shi yana daga cikin yan takarar shugaban kasa wanda ba a tabbatar da takarar shi ba saboda yana da fasfo guda biyu yana da fasfo na kasar Faransa yana da fasfo na kasar Senegal shi kuma tsarin mulkin Senegal bai yarda da a kasance ba a zabi shugaban kasa wanda ke da fasfo guda biyu an samu zanga-zanga cikin gari ko cikin kasa amma abinda ake iya cewa abu biyu ne su jam'iyyoyi na adawa ko jam'iyyoyi masu yan takarar shugaban kasa aka rantsu abin da suka dauka za a fara campaign a yau waye wasahiyar gobe saboda haka su riƙe tsarukan su na bisa kan haka amma al'ummar gari suka bazama cikin wurare da dama ungoyi da dama na cikin garin Dakar da suke nuna ba su amince ba da haka kuma magana ita majalisar dokoki ba ta da hurumi musamman kamar na ƙara ma shugaban ƙasa wa'adi ko hurumi na ɗage zaɓe kuma a dokokin ƙasar shi shugaban ƙasa yana iya kiran ranar fara yana iya kiran zaɓe amma baya da hurumi na hana yin zaɓe kotun tsarin mulki ta kaɗai ke da wannan hurumin kuma ita zauwa yanzu ba ta yi hakan ba kuma banda shi akwai magana ta yadda ana zargin wasu daga cikin mutanen kotun tsarin mulkin guda biyu akan sun amshi cin hanci sun tabbatar da takarar wata mace wadda ake kira da suna Rose wadda ita kuma tana da takardu ita ma na zama yar wata ƙasa an shiga wani hali na bazita bayan da abubuwan da aka gani yan shekarun da suka wuce na zanga-zanga da na kamiyan adawa da darmar shugabannin su da hana wannan da wancan takara wannan shi ne kuma ana iya cewa gaba ɗaya ma demokradiyya ta Afirka ta yamma ta shiga gaskiya halin tangal-tangal kuma ana iya cewa kwalo-kwalo na ECOWAS to idan ba a yi hankali ba ya ɗauki ruwa saboda bayan ya yi fama shi wannan kwalo-kwalo na ECOWAS da magana na tazarce irin na Cote d'Ivoire da Guinea aka samu matsaloli kuma da suka biyo bayan na canza hukumomi bayan juyin mulkin soji bisa kasa wasu wa'annan hukumomin da ake zargi bisa tunkaran matsalolin tsaro yanzu kuma wani daga cikin wanda shi ya yi tsaye bisa kan duka matsalolin da wasu kasashen ke fama yau ga shi ma ga halin da suka fada kasar Senegal ta fada na gaskiya ana iya cewa ma hali ne wanda ana iya cewa babu hukuma kuma tsarin mulki ma gaba da ya maida shi gangan kuma hukumomin na demokradiya su ma sun koma gangan
tuni da yadda kungiyar raya kasashen Afrika ta yamma ta ECOWAS ko CIDAO ta fitar da sanarwa tana cewa tana sa ido kan lamarin na kasar Senegal tare da alwashin daukar matakin da ya dace idan damar hakan ta taso to sai dai a ra'ayin masu fashin baki irin Dr. Abba Sadiq jami'i a cibiyar nazari da bincike kan lamuran yankin Sahel wannan sabon al'amari ne da ba taba ganin irin sa ba a kasar ta Senegal
lalle wannan mataki da shugaba Macky Sall ya doka na daga zabe mataki ne mai kawo mamaki kuma mai kawo rududiya a kasar Senegal da kuma kasashe wanda suke kallon abin da yake faruwa a Senegal saboda lokacin da ya zaba na daga zabe ranar kaman washe gari za a bude campaign na zaben to shugaba Macky Sall ya daga zabe kuma ba akan wata ka'ida ta bashi wannan uzumi na daga zabe ba saboda kamar yanda kundin tsarin mulki yake a kasar Senegal lokacin aka ce an yi zabe kuma shi hukuma wadda take iya cewa zai ta takara ya sun ga takara ba wanda yake iya dawowa ya ce sai an bude wannan shari'a ta wanda za a sa wanda aka ba izinin su ta takara na zuwa shugaban kasar Senegal to saboda haka ne abinda shugaba Macky Sall ba a taba ganin shi ba ba a taba yin shi ba a Senegal ba a taba cewa ba an sa ranar zaben shugaban kasa an daga shi tunda Senegal ta samu mulkin kanta yau shi da shekara 64 za a ce to shine yasa yanzu kaman ya sa kasar shi cikin ba wanda ya san abin da yake iya faruwa gobe abu ne wanda babu shi cikin tsarin mulki na Senegal kuma ba a taba ganin shi ba kenan ya zamanto ba wanda yake ta ina Senegal ta kwana gobe tunda shi shugaba Macky Sall baya cikin takara ba shi da wani izinin cewa a yanda kunnin shakar zabe yake a kasar Senegal yace ya daga zabe saboda akwai wanda ba a sa ba kuma saboda ko wani tashin hankali yanzu an daga zabe ba a san lokacin da za a yi wani sabon zabe ba tsarin mulki na Senegal yace wata na April da kwana biyu Macky Sall ikon shi ya kare bugun shugaban Macky Sall ya kare ya za a yi kenan wane ne shugaban kasar Senegal shi kunnin tsarin na Senegal wanda ake cewa constitution ya ce a Senegal ba a iya kara ma shugaban kasa ikon sa da ko kwana guda kuma ba abin da yake iya sa a yi haka
masu saurare a nan za mu da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shirin godiya ga wakilan sashen Hausa Suleiman Muni Barma Mahmud Ibrahim Kwari da Mustapha Nasiru Batsari sai Dadi Balawe da ya daidaita mana sautin shirin Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga Washington DC
ta gaida na Sanyinna kafin mu karkare ga takaitattun labarai
A jiya Talata jakadiyar Majalisar Dinkin Duniya ta musamman a Iraki ta yi kira da a dakatar da kai duk wasu hare-hare a kasar tana mai gargadin cewa hare-haren za su iya maida hannun agogo baya a namijin kokarin da kasar ta yi wajen samar da zaman lafiya da sauran nasarori idan aka ci gaba da kai hare-haren jakadiya Janine Hennes Plasschaert ta faɗa wa kwamitin sulhun Majalisar Dinkin Duniya cewa waɗannan hare-haren sun samo asali ne daga ciki da wajen iyakokin Iraki a ranar Juma'a da ta gabata ne sojojin Amurka suka kai wasu hare-hare ta sama akan wasu wurare uku a Iraki a zaman wani bangare na kokarin kawar da wuraren kai hare-hare kusan 170 da mayakan da ke samun goyon bayan Iran ke kaiwa kan sojojin Amurka a yankin irin waɗannan kungiyoyin mayakan da yawa suna gudanar da ayyukansu a Iraki Amurka ta kuma kai hari a wurare hudu a makwabciyar ta Siriya. Ma'aikatar tsaron Pentagon ta ce gaba ɗaya dai an lalata wuraren mayakan sama da 80.
To a gaishe ki da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya idan mai sauraro yanzu ya kamo shirin za a iya sauraron shirin baki ɗayan shi a lokacin da muke shigowa da hanki kamar kullun kuma za ku iya sauraron shirye-shiryen da dukkan rahotanni da muke gabatarwa har ma da ƙari a shafukan mu na sada zumunta Facebook ko Twitter da kuma iya samu mu a internet viewer Hausa .com a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyin su da suka hada da Daddy Balawi da ya hada shirin da bada umarni alheri ke muku fata alheri sai kuma da rana ku ji abokan aikin mu da wani sabon shiri ku ne lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.